lallai akwai wani abu a koyo wanda za a bincike shi nan gaba bismillahi ta'ala. Amma wannan shugabannin sai dai ba za mu daidai tsammani ba, ubangiji yana shirye da wanda ya ga dama cikin lokaci guda, ma hadima an ce cikin dare dai Allah zai shirye da shi, ba mu sani ba, muna fatan abin nan. Amma dai alamu da suke bayyana yanzu ba su nuna mana cewa muna da wani amal ba tsakani da Allah. Daga ƙarshe ya yanguwa hanya guda ɗaya ce ta tsira daga cikin waɗannan matsaloli. Ba za a iya warware matsalar gabas ta tsakiya ba, da dukkan matsalar da musulmi suke da ita a duniya. Musulmi suna da matsala a gabas ta tsakiya, suna da matsala a ƙasar Bama, yankin Arakana da ke kan iyaka da Bangladesh. Musulmi suna da matsala a Philippines. Musulmi suna da matsala a Bosnia Herzegovina, ga yankin Kosovo, ga Bulgaria, ga Montenegro. Duk nan musulmi suna da matsaloli da yawa waɗanda in an tsaya a karanta maka su za ka daɗe kana jin mamaki ƙarfin musulman yankin da yadda aka mantar da su ma ta kafar watsa labarai. Duk kowace irin matsala da musulmai matsalar da muke da ita a Najeriya ba za ta iya warwaruwa ba sai in mun ɗauke ta hanyar addini. Wallahi dukkan wani salo na siyasa da za mu ci da shi za mu warware ba za ta warware ba. Salon siyasa ga shi nan siyasar Arafat suna yi yau shekara 40 sun yana saurayi har ya tsufa a kai. Me ya samu? Ba kuma abin da zai samu. Ga shi nan su Mubarak suna yi. Sadat ne ya faro dan shi ya ce a warware ta hanyar siyasa. Ya sanya hannu ne da yarjejeniya tsakaninsu da wannan. Sadat ya mutu, ga Mubarak gashi ba warware komai ba. Tun su fara suna matasa har sun tsufa gashi ba warware komai ba. Yau ana tura fahad akan wheelchair ake tura fahad. Tun suna samari ake bala'in har sun tsufa ba warware ba. In dai ta hanyar siyasa ne, ta hanyar majalisar ɗinkin duniya, ta hanyar tattaunawa a ɗakin taro, har ne bai san wannan ba. Har ne sai ya ga an mutu kuma ya ga kai baka jin tsoron mutuwa ɗin. Wallahi duk wannan rigimar da ake yi inda a ce za su taimaka Falastinawa da makamai a ƙarƙashin ƙasa, ai wanda rugumi tsiya kake sojan Isra'ila 10 wallahi Yahudawa za su dangi. Babban misali abin da ya faru a kudancin Lebanon tsakanin su da Hezbollah, da suka ga a kashe Isra'ila ya tajanye daga kudancin Lebanon, tajanye to su zaban nan suna bata kansu lokaci. Abin da kake shi ne ba ka da hanyar da zaka je ka kaiwa mutumin Palestine ko da bindiga daya, domin inda suka yi iyaka daga kasar Jordan, Jordan ita ce ta kasa ta farko da ta fara kullar jijiyoyi a tsakanin su da binnan, ko ince ta biyu bayan Misra. Ba yadda za a yi su yadda ka shiga Isra'ila ta nan. Inda suka yi iyaka da kasar Syria, yankin Sudan Jordan, sun riga sun kwace wannan yana hannun su. Sai yana za ka shiga ta ruwa, ga sojojin America, ga sojojin ba inda bindiga ɗaya za ta je. Amma wallahi da za a ci nasarar makami ya ɗan shiga, ko su fara kwace makami su ɗan harbi mutum ɗaya biyu su kashe sojan Isra'ila 3-4-5, ba ma soja ba daidai da farar hula. Su abinda musulmai ba su gane ba, ba Yahuda ya fi kowa kuɗayen rayuwa. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahazihi min al'azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sun fi kowa jin tsoron mutuwa in sai ga an kashe musu mutum 4-5 wallahi za su dangi. Amma yanzu suna suke kashewa, ke sa ba za su dangi ba. Daga ƙarshe ya yanwana irin abin da ya ci doma baya barin awai. Arna ne suke yakar musulmi a gabas ta tsakiya da ko'ina a duniya, arna ne kuma suke yakar mu a nan Najeriya. Yadda waɗancan arna ne, waɗannan ma arna ne. Yanda wajibi ne mu yaƙi waɗancan in mun samu dama, wajibi ne mu yaƙi waɗannan na cikin gida in mun samu dama. Ba bambanci, duk ƙarni arni ne, al-kufru millatun wahidatun. Kuma kuna gani yadda aka yi awa 70 tun daga Litinin da sanyin safiya ake kisa ake kona mutanen mu a Lagos har zuwa ranar Alhamis. Ga soja, ga ɗan sanda, ga mobile police, ga komai, amma ba a yi komai ba. Duk wannan izina ce na cewa sai mun tashi tsaye, sai mun yi kimtsi, sai mun yi shiri, sai mun daidaita sahu, sai mun gyara alaƙa tsakaninmu da Ubangijinmu, mu gyara alaƙa tsakaninmu da kawunanmu, mu rayar da gidajenmu, masallatanmu da karatun Alƙur'ani da zikiri da halala da istighfari, kalimatu tayyiba, al'amru bil ma'ruf, annahyi anil munkar tsakaninmu da juna, kawar da ɓarna a tsakaninmu cikin mu'amalolinmu na kasuwa, aikin gwamnati, siyasarmu da komai. Sannan kuma sai mun yi tanadi na motsa jiki, na makami, na komai, sai mun yi, dole sai mun yi wannan. Idan na ɓoye muku ina wani kwane-kwane, ina jin tsoron kar 'yan security su ji ni, ni na tabbatar na ha'ince ku. Wallahi na tabbatar na ha'ince ku. indai ya halatta yan ta'adda yan OPC su kafa police station nasu na kansu suna hukunci, su kake mutane su yanke musu hukunci ba a yi musu komai ba, ban ga dalilin da ba za mu yi namu ba. Dukkan ku nan ba a yafewa kowa ba, kowa sojan musulunci ne, daga tsofaffi har samari, daga samari har tsofaffi, sai dai in an samu ragwaye matsorata to wannan ta rigita su. Wallahi Allah kar ku ji tsoro, la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kar ku ji tsoron su inda Allah, ku ji tsoro na inda gaske ne ku mu'mini ne. Wanda za ku ji tsoron arnan me arne ka ji tsoron sa, su sun ce a mutu mu sai mu ce kar a mutu, jiran duniya a gaban mu, in ma baka mutu ba a jihadi zaka mutu a banza a gadan asibiti, zaka mutu a gida bayan ka ci shinkafa da salat ka koshi ka mutu kai amanta, zaka mutu a iska in ma baka mutu dan Allah ba. Dan haka dole ne abinda yake faruwa dinnan mu taka mata burki, shugabannin mu sarakunan mu su sanya baki, sanya baki na gaske, su tsaya tsayin daka su ce lalle sai an biya su, sai an biya mu diyar mutanen mu da aka kace da motocin mu da aka kona da dukiyar mu da aka kona a Lagos, kuma ba da kudin gwamnatin tarayya ba, in an dauka da kudin gwamnatin tarayya an zalunce mu, dan duk kudin mu ne mu duka, da kudin gwamnatin jihar Lagos, kuma sai an kama gwamnan Lagos Tinubu, sai an kama shugabannin OPC, sai an kama minista na aikin yan sanda Major General James Bowen, sai an kama Mr. Smith, sai an kama su an yanke musu hukuncin kisa dan su ne yan ta'addan farko. In ba a yi haka ba, kasar za ta rikice. Wallahi dole sai ku ne mu fito su wannan dole, sai su tsaya su yi mana wani kwane-kwane. Muna faɗa musu wannan yanzu duk muna cikin muhula ta notice, muna nan muna kallon su sati biyu sati uku masu zuwa, mu ga wani matakai za a yi, wani matakai za a yi, dan Allah baya kyale zalunci haka, ba inda za ka daki mutum kuma ka hana yi kuka, ba zai yiwu ba. Ko muna kira ga ƴan majalisar mu, lalle waɗansu sun fara kokari, sun fara hayaniya a Abuja, to lalle ai wannan hayaniyar a daki tebur, a likita kasar, a tsaya sai an sa su ta hanji da yake ciki, sarakuna su yi, malamai su yi, limamai su yi, samari kuma su yi, kuma ku ci gaba da training, ku ci gaba da training, kuna jiran ranar da za a ce a fito. Ina faɗa muku wannan, kar wanda ya ɗauki doka a hannunsa shi kadai, kar wata kungiya ta ɗauki doka a hannunta ita kadai sai tare da dukkan musulmi, amma lallai mu mun nuna masu son zaman lafiya ne, tunda aka kace mana yan uwa kwana uku a Jalibu mu yi komai ba, ba a yi komai ba a Kano, ba a yi komai ba a Kaduna, ba a yi komai ba a Zaria, ba a yi ba a Sokoto, ba a yi ba a Borno, duk wannan fa ba jin tsoro ba ne ba, a'a muna kyalewa mu ga an bi hanyoyin da suka dace, an ja kunnen yan OPC din nan. Abin mamaki gwamnatin tarayya ta fito ta yi magana ta ce ta soke kungiyar OPC, amma Abraham Adesan ya ɗaya daga cikin shugabannin su ya fito ya ce ƙarya gwamnatin tarayya take bata isa ba. San zaman lafiya kenan? San zaman lafiya kenan? Dan haka lallai ne mu musulmi mu tsaya mu kimsa kanmu, mu zama nagari, mu zama mutane mu san kawunan mu, ko mu san cewa lallai wallahi idan ba mu yi irin wannan ba yanzu sai an sa mun yi gudun hijira zuwa Nijar wata rana. Kuma duk ma wanda ba zai training ba dan yayi jihadi, dan Allah yayi training dai idan an biyo shi ya gudu, tunda shi matsoraci ne, in ma ba za ka yi jihadi ba ka motsa jiki ta yadda in an biyo ka ka gudu. Ka san yanzu wani yana nan kana maganar shi yana zaune yana jin tsoro, shi ba shi yake maganar ba fa, ba na wakiltar kowa a wannan maganar, kai na nake wakilta da samarin gugurmaya iri na. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. To gaskiya malam ya yi shege kwarai da gaske, amma magana sa ta ce shi kansa yake wakilta, wannan ba mai daba, yana wakiltar mu ne, mu ma muna nan akan bukatar ba, ba za mu taɓa yadda da irin wannan cin kashi da ake yi mana ba, a zubar da jinin mu sannan kuma a taka mu, sannan daga baya ba mu hakuri ba tare da mana jagoranci da ya kamata a kwato mana haƙƙin mu ba.
saboda haka ya kamata lallai shugabanni san matakin da za su dauka kuma tabbatar sun kwato mana haƙinmu wannan shine zai kara musu martaba da daraja a idanunmu matukar ba su wannan ba to mutuncin zai rige ko ba zan taba sauraron su ba assalamu alaikum abu na gaba muna mika maraban mu ga babban malamin mu Sheikh Malam Abdul Wahab da kuma Malam Muhammad Babangida da kuma Sheikh Malam Jazulinuhu da kuma sauran yan uwa da suka gabato bayan dai Malam Jafar ya fara gabatar da abin da ya kamata yi saboda haka abu na gaba zamu kira dan uwa Malam Rabi'u Aliu Rabi'u kuna dan taba mana wake ko da na minti biyu ne sannan mu gabatar da malami na gaba Hassan da Usain sun zo kowannensu kuma jagora ne mai kwato wa mutane haƙƙinsu saboda haka ya kamata yan uwa su saurara su ji abubuwan da ake yi tare da abin da zai faɗa shi ma da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace
ku bude ku baki ku amshi in ba tsoro kuke ji ba ya ubangijin dukan halitta Allah kai ne abun bauta rayuwa kai ka tsara ta ba wani ne za ya tsara ba Allah kai ne kake da isa kai kai saman bakwai da ƙasa abinda yake nisa da kusa ka san shi ba zai bace ma ba Sharar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba Kiristoci ku saurara manyan ku far da ƴan yara ku sani komai yawan kyara shari'a ba za mu fasa ba. Hikima mu ba mu nemanta amma kuma ba mu tsoranta don in ta kai a fafata wallahi ba za mu tsere ba. Batun shari'a a ajje ta ba mu yarda ba mu karɓa ta ko da aljanu ma fafata in har suka ce ba gane ba. Abun ma'ana kuraini ne da kuke sanyi wa mutane shari'ar nan addininmu ne kuke kuma wai ba zane ba. Lana a'maluna wa lakum a'malukum in faɗa muku in kun ki ku mutu bi ghaizikum dan mu ba za mu fasa ba. Lana a'maluna wa lakum a'malukum in faɗa muku in kun ki ku mutu bi ghaizikum dan mu ba za mu fasa ba. Shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba. Shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba. Ba cuta ba bu cutarwa fitina an hana mu tayarwa duk rigingimin da ke faruwa dan ba shari'ar ake yi ba. Amma in an ka cuce mu aka zo fa ana karkace mu anan kuma an umarce mu murama ba mu zauna ba. Wasu abubuwa guda biyar ne shari'a ke kare wa mutane dan faɗe su dan fa mu gane mu fahimta ko saboda gaba. Farko a cikin su shi ne rai shari'ar nan ta kare shi kwarai haramun ne fa a kashe rai in ba da ɗayan hali uku ba. Mai auren da ya yi zina ku sani ko mutumin da ya bar addini ko ku wanda ya kashe mumini da gangan ba da kuskure ba. Shari'ar Allah muke kauna mu ba fitina muke so ba.
Allah saka wa alaihi kurna da alkhairi. Ya kamata ƴan uwa su bada haɗin kai domin wannan shine gudunmuwa ta farko da ake son ƴan uwa su fara bayarwa. kuma matakar za a ce za a shirya lacca irin wannan mutane su fara tashi ba tare da an gama ba, to zai nuna cewar mutane ba su fahimci ma duk irin abubuwan da ake gaya musu ba. Saboda haka za mu ga kira Malam Aminu Ibrahim Daura ya zo shi ma ya tofa albarkacin bakinsa da sakarar.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعدك دم واشد مالا جعفر دا الخير. Sai dai akwai wani abu guda da ya faɗa a ƙarshe wanda zan ja hankalinmu a kai, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajr habasahum al uzr. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai bayan sun je filin daga sun ci wahala, sun shiga rami, sun sha zafin rana, sun shiga tsanani, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sahabbai a can filin daga din, yake cewa ba ku yi tafiya ba, ba ku kuma shiga kwari ba, ba ku shiga wani tsanani ba, face lalle a cikin Madina akwai wasu mutane sun yi tarayya da ku a cikin lada, abinda yasa ba ku gansu ba wani uzuri ne ya tsare su. Saboda haka duk abinda Malam Ja'far ya faɗa ga baki ɗaya mun yi tarayya da shi a cikin saboda haka akan wannan harka ta musulunci za mu iya bayar da duk abinda muka mallaka sai mun ga addinin musulunci ya tabbata. Saboda haka ba ya wakilci kansa bane kadai kamar yadda ya faɗa, ya wakilce mu ne gabaki ɗaya. To lokaci ba zai ba mu dama mu tsantsare dukkan abinda yake a cikin mu, ko muka rubuta, ko muka karanta, ko muka ji a labarai, ko muka gani da ido ba. Dama kamar yadda muku bayani a farko cewa wato irin wannan lokaci wato ba zai yiwu a fito da dukkan abin da ake so a fito da shi ba, musamman kuma an hada mutane da yawa wa akan wannan maudu'i wanda yake kowa da irin kallon da yake masa. To amma ni abin da na so dama tun farko mu musulmi mu kalli abin a musulunce, domin na san akwai 'yan siyasa suna kallon wannan abin ta bangaren siyasa, akwai larabawa masu kishin yarensu da fatarsu suna kallonsa ne ta fuskan yare da fata, akwai masu kallon wannan abu na danna 'yancin dan adam, su abinda ya dame su an danna 'yancin dan adam, sanan suke kallon abin. Akwai wanda suke kallon abin ta bangaren tattalin arzikinsu, akwai wanda suke kallonsa ta bangaren kasarsu. To musulmi duk lokacin da ya tsaya kamata ya kalli abu ta bangaren addininsa, domin Allah ta'ala kamar yadda aka wasafa mana a cikin Alkur'ani yanzu cewa ya faɗi Yahudawa ya fassara su. Ni ina gaba wani labari da zan karanta a jarida ko ta Turanci ko ta Larabci ko ta Hausa, babu wani labari da za a bani abin kafafen watsa labarai da Turanci ko da Hausa ko da Larabci wanda zai gamsar da ni fiye da abin da Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani. Saboda haka kowa yanzu yana da nasa labarai da abubuwan da ya rike da wanda ya ji da wanda ya gani. Musamman jiya da daddare na kai kusan ƙarfe 11 ina sauraron labarai daban-daban, da wanda nake ji da wanda bana ji, da wanda nake ganewa da wanda bana ganewa. Amma kowane labari sai kaji an faɗi kalman Falastina a ciki, kowane labari sai an faɗi kalman Yahuda a ciki, an yi da Larabci, an yi da Hausa, an yi da Turanci da kuma sauran yarurruka na duniya. Ma'ana ƙabilar Falastin ƙabila ce da dukkan mai jin labarai, dukkan mai karanta jarida, dukkan mai bidiyon abinda duniya take ciki ya riga ya sani. To amma mu a matsayinmu na musulmi a daidai wannan lokaci akwai abubuwa da dama waɗanda Yahudawa suka yi, su ne suke sawa a matsayinmu na musulmi a wannan ƙasa sama da mutum miliyan ainihin wato 100, ana da musulmi kusan miliyan 100 a Najeriya, amma ga wani yanki can na musulmi wani abu yana faruwa amma muna jin kamar bai shafe mu ba. Na biyu kuma shine su Yahudawa kafin su kafa wannan kasa, kamar da aka yi mana bayani a 1789, sun yi taro wanda suka wakilci Yahudawa a wajen taron mutum 300, masana dukkan fannoni. An yi taron a Switzerland, masana dukkan fannoni na rayuwa sun taru akan yadda za a rushe tsarin Talmud, a gina sabon tsari wanda Yahudawa za su mallaki duniya, kowa sai ya bauta musu, kowa sai ya bauta musu. Wannan shine taron da aka yi. Mun san Yahudawa suna da zango uku dangane ga abin da ya shafi tarihinsu, dangane ga tsarin rayuwa. Tsari na farko, Allah ya gama shi a cikin Alkur'ani, shine caccanza at-taura da suka yi, da ciccire wasu gurare da basu musu daɗi ba, da ƙaƙƙara wasu abubuwa. Kamar da Allah ya faɗa, fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun. Lokacin da Alkur'ani ya farke musu laya, ita wana musu asiri, sai suka aje wannan, kuma sai suka tsara Talmud. Talmud littafi ne na biyu wanda Yahudawa suka tsara yadda za su mamaye kasashen duniya gabaki daya, wanda daga ciki mun karanta a tarihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul Hashr ya yi kwani da Yahudawa har kabila guda uku. Akwai Banu Qainuqa'a, akwai Banu Nadir, akwai kuma Banu Qurayza. Wanda wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga Madina, ya tarar da su, sun kafa tattalin arziki, sun kafa soja, sun kafa ƙasa, sun zauna, sun mallaki Larabawa, suna hada su fada, suna siyan musu da makamai. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya shiga Madina, sai ya kira waɗannan Yahudawa aka yarjejeniyan zaman lafiya da su, cewa za a zauna tsakaninsu da musulmi, ba za su cutar da musulmi ba, musulmi ba za su cutar da su ba, ba za a haɗa kai da su a cuci musulmi ba, su ma kuma musulmi ba za a haɗa kai da su a cuce su ba. Amma ba a daɗe a Madina ba, sai ga Banu Nadir, wanda Allah yake gaya mana a cikin Alkur'ani cewa huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hajj ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أولاً من آيوي ألا يجي من الجمع فرقوا لتفارق كان مسلمي أمدينة دكما يهوداوة wanda suka shirya za su dauki katan dutse idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo unguwansu, za a yi wani sulhu su turo dutsen a kansa su kafe. Allah ya tona musu asiri. Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun ba a gama taron sulhun ba ya tashi daga gurin, shine yake gaya musu ga abin da Yahudawa suka shirya za su yi mar. Dan haka ne musulmi suka fito, aka zo aka kewaye wannan unguwa ta Yahudawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dole ku tattare kayan ku gabaki ɗaya ku bar garin nan, ba ku ba zama da mu a Madina, mun yi alƙawari kun warware, ko ku fita ko kuma a yi ta yaƙi sai mun ƙarar da ku. Sa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya aika ma Yahuda ta kaka kuskura ku fita muna tare da ku, duk wanda ya taɓa ku ya taɓa mu, wanda ya cuce ku ya cuce mu, kuma za mu ba ku sojoji a yaƙi musulunci. Allah ya ce alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanukhrijanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يعلم انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله فكل هذا من ايه لانتم كم مسلمين اشد رهبه في صدورهم من الله. Allah ya ce ku musulmi, wannan barazana da kuke da ɗaukan makami da kuke da ƙunjumbala da kuke yi, wallahi ke ke razana Yahudawa su dawo kan daidai, amma ba sa tsoron Allah ko misƙal zarrace. Saboda haka ne Allah ya rantse da irin mutanen da suka ɗauki addini a matsayin hanyar rayuwa, suka ɗauki addini a matsayin za su mutu a kansa. Allah ya rantse da tafiyarsu da kai harinsu da ƙunjumbalansu a farkon wata sura, dan ya nuna mana wannan abin yana nan zai ci gaba har zuwa ranar alkiyama. Allah ya ce wal aadiyatu dabhan fal muriyatu qadhan fal mughiratu subhan fa atharna bihi naqan fa wasaqna bihi jam'an. Wannan ayoyi guda hudu ko guda biyar Allah ta'ala yana nuna mana wani irin tsari na musulmi dangane ga abin da ya shafi daukan mataki. To amma waɗannan Yahudawa bayan sun yi alƙawari suka warware Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kewaye su, suka aje makamansu suka ɗebi ƴaƴansu da matansu suka koma Khaibara. Waɗannan dukiya ta su Allah ya faɗi yadda aka raba ta ainihin wato a cikin wannan sura suratul Hashr. Sai bangare na biyu sune Banu Qainuqa ko Banu Qurayza. Suma Banu Qurayza suka fito da nasu shegantaka. Shegantaka su ta yawa. Suma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda kun warware alƙawari tsakaninmu da ku ga hanya nan ku bar Madina. Suma suka fita saura Banu Qurayza. Banu Qurayza lokacin da aka zo yakin Ahzab sai suka warware alƙawarin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya. Suka ce za su taimaka wa maguzawa waɗanda suka zo daga Makka za su yaƙi addinin musulunci. Bayan an gama wannan Allah yake ba mu kissan abin da ya faru. Munafiƙai sun gudu suka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai saboda tsananin yaƙi da bala'i da aka shiga a wannan lokaci. Sai da ba a yi sallar asar ba har sai da rana ta faɗi. Umar ya zo yana cewa Allah ka cika cikin kafirai da wuta sun hana mu sallar asar gashi har rana ta faɗi. Manzo Allah ya ce ni ma ban samu daman yin sallar ba saboda tsabar rigima da ake yi. To a daidai wannan lokaci Allah yake gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina amanu Allah yake gaya muminai kafin ya tona asirin waɗancan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya karanta su sune Banu Qurayza. Allah ta'ala yake ta ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وليستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورى وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا. أولنا آيوي ألا يجي من أدنقلي إرن ساقنن أبو بان لسكا فارو كما كان جاني أجبان كأسيت لايت كو كما كان جاني أجيديو كو كان كرنكا أجريدا كو كان جاني دائدونكا سيوا أنزو أنقر مدينة Yahudawan da ake alƙawarin zaman lafiya da sunanta ke suka warware suka nuna wilayarsu ga waɗannan kafirai. Aka haɗa kai aka sa sahabbai a tsakiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi gumurzu Allah ya tankaɗe muminan gaskiya ya zubar da munafiƙai. Bayan nan ana gama wannan yaƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sahabbai kan kowa ya la'asar sai ya je Banu Qurayza. Ko rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba ko lokacin kuskura kai la'asar sai ka kai Banu Qurayza. Sahabbai suka hau doki na ƙasa na tafiya na sama na tafiya masu rarrafe na yi masu gudu na yi kafin su je Allah ya saukar da mala'ika Jibrilu ya yi shiga irin ta dahiya ya hau doki ya sa makamai ya ɗaura takobi ya tafi Banu Qurayza kafin Annabi ya ƙarasa. Ana zuwa Banu Qurayza suka ga sahabbai ana gudu sai la'asar ta yi. Wasu sahabbai suka ce mu tsaya mu yi sallah wasu suka ce wallahi ko rana za ta faɗi ba za mu yi sallah ba sai mun kai Banu Qurayza. Wasu suka tsaya suka yi sallah wasu suka ce sam Annabi ya ce sai mun je bakin katangar Yahudawa ba za a yi sallar ba sai an je can wallahi. Suka je suka yi sallar su a can da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaraso aka gaya mar cewa wasu fa sun yi sallah a hanya wasu kuma sun ce tunda ka ce sai an je Banu Qurayza sai da suka je can suka yi ta to duk kun yi daidai. Kowa kishin addini ya sake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kewaye Banu Qurayza sai suka ce su ba su yarda Allah ya musu hukunci ba. Ba su yarda da hukuncin manzon Allah ba. Ba su yarda kowa ya tsoma baki a cikin wannan kabila ba sun yarda da mutum ɗaya shine Sa'ad bin Mu'az. Sun ce domin wannan suna tare da shi tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka a Madina. Sun riga sun san akwai alaka ta soyayya da wilaya da san juna tsakaninsu don haka duk hukuncin da ya zarta a kansu sun yarda. Shi kuma wannan sahabin an harbe shi an karya masa kafa yana masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a ɗauko wanda suka ce sun yarda da shi din ya zo ya hukunci. Aka je aka ɗauko Sa'ad bin Mu'az a kan jaki aka yi kama kama aka ɗora shi yana ƙarasowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ku tashi ku taro shugabanku. Aka tashi aka taro shi aka zo aka ajiye shi. Wakilan Yahudawa suka zo suka ce mun yarda duk hukuncin da ka hukunta a kanmu mun yarda da shi. Ya ce to a yau Allah zai faranta ma Sa'ad zai ga abin da zai faranta masa rai. A yau Sa'ad baƙin cikin da ke damunsa a yau ne zai yaye shi. Don haka yace na yanke hukuncin da suka ce sun yarda in yanke a kansu cewa duk a kashe su gabaki ɗaya banda ƙananan yara su kaɗai za a fitar da mata. Akwai wani Sa'ad al-Qarzi wanda yake yana cikin ƙabilan nasu yake cewa hammata aka dinga ɗagawa duk wanda aka ga gashin hammata ya tsoro masa ya aika da shi lahira. yace ni a lokacin naci sa'a da aka daga hammata ta sai aka ga babu gashi shine dalilin da yasa na sha kuma yana cikin musulmi man ya sa to wannan sura ne sannan ga Khaibar abin da ya faru ba sai mun dauko ba tun da lokaci ya kure amma yana ba mu dai wani irin sura na cewa fa ba fa yau musulmi suka fara zama da Yahuda suka dandani wannan ba ku tuna fa sunni fa Yahudawa da suka gaba da gaba ba za ta yi ba suka sa wani mutum ana kiran Salabid bin A'sam al-Yahudi yasa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri don su kace an yi wannan sihiri kuma sihirin duk da yake bai tasiri ba yadda suke bukata domin a cikin nau'ukan sihirin da aka yi irin sihirin da Ammaka ne kake mutuwa nan take Allah ya saukar da falaki da nasi Nana Aisha take ba mu labari a Bukhari take annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kusa da mu yana kamar yana saduwa da iyalansa amma kuma ba zai iya ba saboda wannan irin gugun makirci na sihiri da Yahuda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sihiri bai tasiri ba ba a ci nasara ba Allah ya aiko da falaki da nasu mala'iku suka zo aka karanta Allah ya warware sihirin sala sala aka warware suka ga wannan bai nasara ba sai suka sa wata mata ta zuba tozin a cikin nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a Khaibara take ga hadiya ta tsohuwa fa yadda za ku gane cewa dole tsoho ya jihadi tsohuwa aka ba nama da tozin a cikin ta ba manzon Allah ya mutu tsohuwa tana kokarin kace mana annabi wanda wasu malaman a cikin tafsiri sun ce wannan naman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin ingantacce cewa wannan naman da nake a Khaibara shi yazo ya makale min a wuya yana daga cikin dalilin da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shahada shi yasa ma wasu malaman tafsirin suka yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata daraja da Allah yake ba mutane ya hada ta hadda shahada shahadar shine wannan naman da Khaibara shi ya jawo ajalinsa kenan muka dauki tafsirin waɗannan malaman da wancan hadisin ingantacce zamu gane cewa Yahudawa su suka yi ruwa suka yi tsaki ma wajen ganin cewa sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma naman da Khaibara annabi yana zuwa iyan ki tsoka guda isa a bakin sa akwai wani sahabi suna ci tare shi ma yasa tsoka ɗaya a bakin sa nan take sahabin ya mutu take ko shura bai ba annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka zo da wannan tsohuwa yace bai wa Allah ya zaki zo ki kawo mana nama hadiya kuma ki sa mana tozin a ciki ne muka ni take nayi haka ne don in kace ka in kai ba annabin Allah bane a wata ruwayan aka ce sai annabi ta tsoka ki tafi tashi an kyale ki tafi ta tashi ta tafi a wata ruwayan kuma aka ce waɗannan masu jinin wannan sahabin suka ce to ya rasulullahi in kai kai afwa ka yafa naka haƙƙin to ko mu yaki haƙƙin dan uwanmu wannan sahabin da ta kashe ba to da ka sai an ba mu ita mun kashe to kun ga anan wanda zai zo isa fozin a cikin nama iba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai je ishiryo ma kirci na ainihin wato yin sihiri wanda zai alƙawari da shi ya warware kamar yadda muka ga ayoyi da yawa wanda zai yanka annabi da wuka don Allah ne ba zai yi ba akan jarirai da mata da yara ko ba haka ba saboda haka wannan sura bai kamata mu dinga kallanta ta siyasa ko muna kallanta ta jinsi ko muna kallanta ta fata ko ta yare ba mu dinga kallanta ta addini in ba mu kalle ta addini ba wallahi irin abin da aka a kasashen Laraba suke ciki yanzu irin dukiyar da suke da ita da yawan mutane la duk gabaki ɗaya Yahuda nan ka tattara su mutum miliyan 2 ne kaf amma Larabawa yanzu mutum miliyan 100 ne da 60 musulmi kuma a duniya sun kai miliyan 2000 da yan kai miliyan 2000 da yan kai musulmi Larabawan in ta jinsu za a yi su miliyan 100 ne da 60 da yan kai amma Yahuda nan miliyan 2 ne gabaki ɗaya Yahuda nan miliyan 2 ne kun ga in ta yawa ne za a iya tumu to wannan shine ka'ida ta farko mu kalli abin ta addini sannan abu na biyu na kusa da na karshe wanda zan faɗa shine wato dangane ga abin da ya shafi wato irin makirci da Yahudawa suka yi wanda ya sa kabilanci da kasanci da bangaranci da yanke-yanken jama'a da suka yi wanda shi yake hana mu kaiwa zuwa ga taimaka ƴan uwanmu hakika a rubuce yake cewa yanyanka kasashe da aka yi wannan yanyankawa cewa nan Najeriya nan Niger can Ghana can Faransa can kaza yana daga cikin abubuwan da aka tsara a wannan taro na Switzerland na 1789 cewa a yanyanka kasashen musulmi a maida su gunduwa yanzu da za a yi hatsarin jirgi a Saudiya a aikin hajji Allah ya kiyaye a ce mutane sun mutu abinda mutum zai fara tambaya akwai yan Najeriya a ciki idan an ce akwai yan Najeriya sai ka ji yayi tambaya akwai yan Kano a ciki idan an ce babu yan Kano sai ka ji hankalinsa ya kwanta in an ce akwai ƴan Kano sai kaji kuma yana tambaya akwai ƴan local government din su, in an ce babu sai ya ji abin da sauki, in kuma an ce akwai ƴan local government din su sai ya ce akwai ɗan yankin su, in an ce ba ɗan yankin ku sai ya ji abin da sauki, in an ce akwai ɗan yankin su sai ya tambaya akwai ɗan unguwar su, in an ce eh akwai ɗan unguwar ku to sai ya ji abin ya ɗan dame shi, sai ya tambaya akwai ɗan gidanmu, in an ce akwai ɗan gidansu to sai hankalinsa ya tashi sai ya tambaya akwai ɗan ɗakinmu, in an ce lalle akwai ɗan ɗakinku, akwai ɗan ɗakinku a ciki, ma'ana wanda suka haɗa uwa ɗaya kenan, sai kuma ya ce tunda jifa ya wuce kanka ya faɗa kan kowa, in je mu ɗan uwanka na cin wuta shafawa naka ruwa, wannan ƙa'ida ta banza abinda zai faɗa kenan. Kun ga wannan tasirin da yanka mu gunduwa gunduwa kenan da ƙasashen suka yi, domin in ana rigima a wata ƙasa ka ji abin bai shafe ka ba. Sannan na biyu, ƙabilanci na yare. Wannan yaren da Allah yake aya ne kawai, Allah ya sanya shi zama aya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wannan ikhtilaf da aka samu na lisan da fata shi kansa yayi tasiri, Yahuda sun yi amfani da shi cewa akwai launin baki akwai launin fari, akan launin baki da fari din nan ma akwai rigingimu da aka hada wanda aka yi asarar rayuka masu yawa, miliyoyin rayuka akan kai baki ne ni fari, an daura mutum akan wannan, an kashe mutum a wannan, an yi asarar dukiya a wannan. Misali na kusa kusa shine Nelson Mandela, wanda yake shekara 27 a kurkuku saboda launin fata, yayi ta gumurzu sai da ya zama shugaban kasa saboda launin fata. To wannan shi ma yana daga cikin abin da Yahuda suka rubuta cewa idan an sami al'umma za su haɗe to mu tuna musu da rigimar launin fata, idan rigimar launin fata ba ta tasiri ba mu tuna musu da rigimar yare, saboda haka sai a zo a ce to a cikin ƙasar ta kuma ai kai yarenka Bahaushe ne, wannan yarensa Bayarabe ne, wannan yarensa Inyamuri ne, ko da la ilaha illallah sai haɗa ku sai ka ji tasirin wannan yaren. Idan wannan yaren kuka yi ƙoƙarin dinke barakar wannan yaren, kuka ce duk wanda yake la ilaha illallah Bahaushe ne, Bayarabe ne, Inyamuri ne, yayi aiki da ita ɗan ƙomu ne muna tare da shi. Bahaushe da Bayarabe da Inyamuri wanda bai ce la ilaha illallah ba, bai aiki da ita ba, to mu ɗauka abokin gaba ne, mu ɗauki Bahaushen da ba wannan musulmin ba, haka Bayarabe ya ɗauki ɗan uwansa wanda ba musulmi ba, ko mai ta'addanci cewa ba ɗan uwansa ba ne. To irin wannan yana daga cikin tasirin da suka rubuta a nan. Sannan kuma a zo a yanyanka mu, yanzu Najeriya tana da aƙalla state kusan 36, kowanne suna nan suna kishin gurinsu, ana da local government sama da 774. Yanzu nan ma rigima ake, naji wasu suna nan suna rigima, wai sai an yanka Kano gida uku, wai Kano din nan za a yanka gida uku saboda taron da kuka yi na shari'a kun taru ku miliyan 6, shi ne suke son a yanka ta gida uku. To sai a sa maka kishin ƙasarku, kishin yarenku, kishin garinku, kishin local government, kishin gidanku, kishin unguwarku da kuma kishin yare. To duk wannan magana da suka tsaro yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya sa a zuciyarsa, daga abin da za mu bayar na gudunmawa na take mu cire wannan. Kada mutum ya kuskura ya ji cewa wani ba ɗan ƙasarsu ba ne, ko ba yarensu ba ne, ko ba ƙabilarsu ba ne, mutuƙar yana aiki da la ilaha illallah kuma ya yarda da ita. Mu cire wannan, wajibi ne na farko. Wajibi na biyu, riba. Yana daga cikin abin da aka rubuta a wannan taro cewa a yi amfani da riba, wanda na tabbatar daga cikin abubuwan da suka taimaka musulmi suka samu rauni a duniya akwai riba. Domin duk ƙasar da take cin riba, kamar yadda Sayyid Kutub ya faɗa a tafsirinsa cewa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. saboda haka cin riba din nan fada ne da Allah. Sai Sayyid Kutub yake cewa idan kasa guda tana cin riba to duk kasar tana fada da Allah, dan haka ba yadda za a yi wani yana fada da ita kuma Allah ya taimaka mata. Idan state tana cin riba, duk ɗan state din da suka yarda suka ba da goyon baya akan wannan riba, to iya state din dukkansu suna fada da Allah. Sai lokacin da waɗanda ba su yarda ba suka fito suka nuna bara'u. Na uku, idan local government tana cin riba, duk local government din gabaki ɗaya suna faɗa da Allah, sai ranar da suka nuna cewa ba sa da alaka da wannan riba. Wannan riba tana daga cikin abubuwan da ta karya take taimakawa wajen rusa al'ummar musulmi. Saboda haka abu na biyu kenan. Abu na uku wanda za mu yi na gaggawa shine wato abubuwan da Malam Jafar yake gaya mana yanzu, cewa lalle kowane musulmi ya sa a zuciyarsa cewa a shirye yake musamman tabbatar da wannan shari'a yana da alaka fa da Falastin. Don in shari'a musulunci ta tabbata ba yadda za a yi face sai mun ɗebi sojoji mun kai gudunmu mu Falastin. Saboda haka tilas ne mu faɗa da dukkan mutumin da zai kawo shari'a musulunci barazana, domin ɗan ba ne na taimakon ƴan ƙomu musulmi da suke a Falastin. Domin idan musulunci ya tabbata a Najeriya, ya tabbata a Kano, ya tabbata ya mamaye nan, to zai zama wata musulunci yake hukunta mu. Musuluncin da yake hukunta mu kuma ya yadda idan aka taba dan uwan musulmi mu kare akan sa gabaki daya. Domin ko Allah ta'ala manzo Allah yana gaya mana hadisi ingantacce yana cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim. Wato duniyan nan gaba daya a samu wani bomb da zai fasa ta tarwatse ta zama toka ya fi wa Allah sauki da a kashe masa musulmi kwaya daya. To kun ga wannan abu na uku ne da zamu sa a cikin zuciyarmu wanda zai taimaka shiri na kusa-kusa don ka a bamu ajiyar abu mu tafi mu bashi. Abu na hudu wanda zan tsaya a kansa shine yanke alaka da Yahudawa da duk wani abu da ya kama da Yahudanci. Duk abin da ya kama da Yahudanci wajibi ne musulmi ya lisance shi. Wallahi ko da rigar ku da kuke saki din nan take taka kasa za ta iya taimaka ka ga rigar mutum tana jan kasa wandonsa yana jan kasa ainihin wato sai kai taimama fa a kasar rigar wani saboda kasar da ta diba wallahi take taimama. Saboda haka daga yau kowane musulmi wajibi ne ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibadarsa, a cikin shigarsa, a cikin sulukinsa. Hajjemin nan da muke askewa wallahi yana daga cikin tasirin Yahudanci. Jemin nan da muke askewa yana daga cikin tasiri don manzon Allah ya ce ku ajage mu ku saba wa Yahudawa. Duk wanda ya aske gemu to yayi kama da Yahudi kawai ka gaya masa. Sannan abu na uku hatta shiga da cin abinci da tafiya da kai komai gayu masu sa irin wandan nan na ainihin home boys da masu ainihin wato biki yanzu abun mamaki na taho na ga wata mota an sa mata irin fulawan nan ta biki da kiristoci suke sai kuma na ga musulmi ne a ciki. Abun mamaki kiristoci har biki yanzu an yi ana iya yanka wannan biskit da suke yankawa za ka ga musulmi suna koyi da su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Duk wanda bai yanke alakarsa da Yahudawa ba shi ma yana cikin su. Allah ya faɗi wannan a cikin Alkur'ani sama da 47 amma bari in gaya muku guda bakwai sai in tsaya akai. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur. Ya ku masu imani la tatawallaw qauman kada ku kuskura ainihin ku hada alakar jakadanci da kauna da soyayya da koyi da mutanen da tuni Allah ya yi fushi da su. Kad ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirah irin waɗannan mutane sun riga sun fidda tsammani kwata-kwata cewa babu lahira ba su yarda da lahira ba kama ya'isa al-kuffaru min ashabi al-qubur kama yadda kafirai wato suka fidda rai daga ma'abota kabari. Anan salaf sun yi fassara biyu kama yadda kafirai suka fidda haso ko suka fidda rai daga ma'abota kabari. Dangaye shine ahlus sunna wanda ya kama tafarkin sahabban manzo Allah. Dangaye shine yake koyi da Khalid bin Walid. Mai kudin gaskiya shine yake koyi da Abubakar. Jarumin gaskiya shi yake koyi da Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arhamu ummati bi ummati Abubakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wa aqabahum Ali bin Abi Talib wa adrakuhum Zaid bin Thabit wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'b wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal ala wa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al umma Abu Ubaydah bin Jarrah. Kada kace mai tausayin gaskiya ya koyi da Abubakar mai kishin addini na gaskiya ya zama Umar bin Khattab ya zama Umar mai kunyar gaskiya ya zama irin ta Usman. Duk waɗannan gabaki ɗayan su shahada suka yi. Manzon Allah shahada yayi, Umar shahada yayi, Usman shahada yayi, Ali bin Abi Talib shahada suka yi. Kowanne babu wanda takobi bata karta ta farka cikin sa ba saboda tafarkin Allah. Kana koyi da su sai ka mutu akan gado, ka mutu akan kujera, a wallahi ba isa ba. Sannan aya ta biyar Allah ta'ala yace يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله تياكم في إيماني كفو كفكرة كل كافرين zame muku masoya ba ƴan uwan ku mu'minai ba kuna son ku ba Allah wata dama ne da zai kama ku da ita ranar alkiyama cewa kun kare dokokin sa ku ga wannan shine aya ta biyar daga wannan ayoyi Allah yace ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirina ya ku masu imani in kuka riki hakika in kuka bi wasu daga cikin yahudi da nasara za su juyar da ku ku zama kafirai bayan addinin ku aya ta karshe Allah yake la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wadannan ayoyi gaba daya abinda yasa na kawo su domin na tabbatar da cewa babban abinda yake ba Isra'ila tsoro yake ba Ingila tsoro yake ba America tsoro wallahi ba yawan makami bane ba yawan jama'a bane ba hatsaniya bace ba taro a watse bane daukan mataki ne duk wannan taron yanzu da ake na kasashen Larabawa an yi zage-zagen an yi kaza duk da ba America tsoro ba domin ta san ba za a dauki mataki ba to yanzu tunda ba za mu iya hada sojoji yanzu mu ce Jafar yayyo shiga ta soja Mallam Abu Hab ya shigo dattijo ya shigo wallahi dattijan da kuke gani a baya yanzu ko ne aka bashi bindiga zai iya harba ko kuna ga bashi ya ba wuta za su bude in aka taba addinin Allah to babban matsoran da Isra'ila take yanzu da America ba wai na mun taro mu watse bane mu fara daukan mataki sai ce ba ta tsoro dan haka wannan matakin yana da muhimmanci kowa idi cewa daga yau ba shi ba ba Yahude alama ta wannan idan aka ce radio nan musulmi yana sayar da ita naira 100 arne yana sayar da ita naira 70 a wajen wa zaka siya arne ai ya fi arha a wajen wa zaka siya ba zaka siya ba ƙarya ce ta yi ma tsada wallahi bari in gaya muku dabarar da suka yi duk kuɗin da ake yaƙar addini sun sa hannun wa ake samun su daga hannun musulmi domin idan aka samu arne suna da abin nan hanyar kasuwanci mai ƙarfi za su yi oda ta miliyoyin kuɗi in suka kawo kasuwa sai su karya farashi shi ko musulmi da ya siyo ɗan kaɗan sai ka ga kayansa da tsada saboda haka sai ka ji wannan na kafirin da arha na musulmin da tsada ni na fi amincewa in siyi na wannan musulmin da tsada mutukar ba ha'inci ya a ciki ko ɓata ce ba in ba shi kuɗin ne ya je ya sayawa iyalansa kayan sallah ya yi tefa ne ya sayi shinkafa ya sayi mota ya shiga da in siya arnan nan ya samu kuɗi ije ya sayi makami ya baya ɗaya ƙi addinin musulunci kamar ba mu gane wannan ba shi yasa kasuwancinmu da shiganmu da alaƙanmu da aurenmu da soyayyarmu da ƙaunarmu ta karkata zuwa ga kafirai mutukar ba mu yanke wannan alaƙar ba da gaggawa saboda haka su ji labari cewa yanzu musulmi a Najeriya kowanne ya zama Usama bin Laden wanda da aka je za a yi hira da Usama bin Laden yana jin turanci amma sai ya ce ba zai yi turanci ba da larabci zai magana wanda baya ji a yi mafassara amma yanzu a da yawa daga cikinmu nan mun ɗauka jin turanci da amfani da shi shine cigaba ba ma jin cewa larabci shine ya fi kowane yare ko ba haka ba larabci shi ya fi kowanne kun ga wannan yahudanci ne ya shige mu amma Usama bin Laden yace sai dai Simat tambaya shi ya ji ya ba su amsa da larabci amma ba zai turanci ba yace su turan da ba sa jin yaren mu a fassara musu ne muka ce yace domin nayi amfani da larabci zan iya faɗa kalmomi masu zafi ne amfani da su in ba su gane ba sai a yi musu fassara to kun ga wannan yana daga cikin cinmu da aka yi yaki an sa mana shigar su yaren su tsarin su kwanan wata da muke amfani da shi ne Yahudawa ne yasa ni in zan yi gabatarwa ma zan faɗi kwanan wata mafi yawa akan jina ce a hijiran musulunci wannan kuma sai in ce a cikin lagawin turawa lagawin turawa domin wannan abin lagawi ne ƙarya ce ba wani shekara ta 2000 ba wanda ya san ina aka samu ta Gregorian calendar ba wanda ya san tarihin ta ƙarya ne babu ina take a wani littafi zamu karanta duk ƙarya ce waɗannan watanni ai da guda 10 ne aka suka koma 12 aka tura Julius Caesar a ciki kafiri ne aka sa January gunkiya ce a Jamus aka mai da shi watanni 12 waye san fassarar Friday wannan waye ce mun mahadaran Friday ne ta a sai dai mahadaran Juma'a in kana son in yadda cewa Friday zamu haɗu sai ka nemo mun fassarar me ake nufi da Friday ina ko wanda ya san fasaran Friday sai mana magana kuna yan boko mu alqur'ani ko muke karantawa to kun ga wannan duk tasirin yahudanci ne bamu san fasara abu ba amma mun ce juma'a Friday Allah ya ce yawmul juma'ati kai ka ce yawmul Friday kaga yaki yaki ka an ce al-muharram safar ka ce January February kaga yaki yaki ka an ce assalamu alaikum ka ce ladies and gentlemen kaga yaki yaki ka ko ba haka ba an ce wando tsaya anan ka take shi kamar tantabara kaga yaki yaki ka an ce aga je mu ka asse kaga yaki yaki ka an ce abu sunna kai bid'a kaga yaki yaki ka ko ba haka ba an ce ai tauhidi kai shirka kaga yaki yaki ka saboda haka waɗannan yakurfuwan da aka fara amfani da su na kanana na ƙasa wallahi sai mun kakkaɓe hannunmu daga ciki sannan yahudawa su san muna nan tafe irin jirgin da ya kai hari ya fasa jirgin America muna nan da shi da yawa ba jirgin ba komai bane mutum ne kai ne jirgin in ka zama dan tawaye kace baka yarda da komai ba sai tsarin Allah ka riga ka zama jirgin da ya fasa America kuma America ta fitar da kai haka muna fata Allah ya daukaka addinin musulunci Allah ya karfafa matasa kan addini Allah ya kara mana son sunna da sahabbai Allah ta'ala muna roƙonsa kuma ya karye waɗannan kafiran Allah muna roƙonka abinda zamu iya wa Falastinawa yanzu mataki biyun nan yanke mu mun yanke alakan mu da Isra'ila saboda duk dan jarida da Allah an je gidan radio a ce matasa tunda Najeriya bata yanke alakar ta da Isra'ila ba a ce matasa musulmi masu kishin addini na din Najeriya sun yanke alakar su da Isra'ila saban da muke so da Allah duk dan jarida in ya je ya fada cewa mu mun yanke alakan mu da Isra'ila a ji wannan a duniya muna fata Allah ya kara mana imani wassalamu alaikum
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوابي ده هو غداجي سكي متاني ذا سفسر راسو سفسكي غداجي جوابا انسو جوابا نن ذا سكار كارف فامسو بيوة ga waɗansu kuma musamman suka ji irin bayanan abubuwa da yahudawa suke yi tare da cewa musulmi ba su iya tashi sun yi wani abu da za su kare kansu ba ga waɗansu mutane wannan zai sanyaya musu gwiwa ga abinda zan faɗi albishir ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya ƙarfafawa masu ƙarfin gwiwa ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa waɗanda kuma suke da sanyin gwiwa su tashi farkawa daga baccinsu domin su kare kansu da addininsu amma kafin nan idan ake la'akari da bayanai da ake yi za mu ga cewa kafirci siffa ce ta yahudawa kuma ɗabi'a ce wadda ta nazirce su munafunci siffa ce ta yahudawa kuma ta nazirce su shari'a alƙawari siffa ce ta yahudawa kuma ɗabi'a ce wadda ta nazirce su haka dukkan munanan abubuwa da muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin su game da yahudawa ba za ka raba yahudawa da waɗannan siffofi ba ta wata fuska kuma idan muka dubi abubuwa da ke faruwa sai mu ga cewa tsoro yana tare da musulmi amma ba siffa ce ta ɗabi'ar musulmi wadda ba ta rabuwa da ita ba rashin hangen nesa siffa ce a yau wadda ake ganin musulmi da ita amma ba ɗabi'a ce wadda ta nazirce su ba rashin yin tanadi siffa ce ta musulmi a duniyar yau amma ba siffa ce wadda ta nazirce su ba rashin ƙarfi da rashin haɗa kai da rarrabuwa waɗannan duka abubuwa ne da suke tare da musulmi a yau amma ba siffofi ne waɗanda musulmi ba za su iya rabuwa da su ba a ce idan muka yi ƙoƙari muka kore wannan tsoro muka kore wannan rashin ƙarfi ta kowace fuska rashin ƙarfi na tattalin arziki rashin ƙarfi na makamai rashin ƙarfi na tunani rashin ƙarfi na hangen nesa duk waɗannan abubuwa idan muka kore su to al'ummar musulmi za su zama jagorori a duniya abu na biyu yahudawa yakin da suke yi tun da har zuwa yanzu akan abu guda ɗaya ne akan aƙida ta yahudanci da ban manta ba lokacin da yahudawa suka shiga Qudus sai suka tuna tarihi abin da ya faru tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin abin da malin daurawa ya ambata mana yahudawa da suka shiga Qudus suna cewa al-yawm bi yawm khaybar mata muhammadin wa khalla al-banat yau mun rama ranar khaybar
abinda annabi Muhammad ya yi mana a Khaybar yau mun rama Muhammad ya mutu ya bar mata haka suke cewa la'anahumullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna aibata shi kamar wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi tabbata da adila hadin wa tab suna cewa ai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mutu bai bar ƴaƴa maza ba ƴa mace bari ya mutu ya bar mata sannan kuma suna nufin cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka gaje shi da sahabbanta yanzu ba gwaraza mayaka din nan da aka sani bane matsorata ne mata ne to suka tuna wannan saboda haka a koyaushe yakin su ta aqida ce to amma ne ya faru a shekara ta 1948 da aka yi yaki tsakanin musulmi ko a ce larabawa da yahudawa an samu wata runduna ta musulmi waɗanda suka fito daga misra wannan runduna da Hassan al-Banna Allah ya ji kansa ya tanada wannan runduna ita ce ta fi tsoratar da yahudawa ita ce ta fi ba da wato yin barazana a gare su su ne waɗanda suke kundumbala su je su tsallake waya wadda aka sa mata lantarki domin su je su jefa bam a cikin Isra'ila ana dawowa daga wannan yaƙi America da Isra'ila da Faransa da Birtaniya suka tashi suka hada kai domin cewa lallai Ibrahim Abdul Hadi da kuma a bayansa Jamal Abdul Nasir su yaƙi wannan runduna ta Ikhwanul Muslimin sai da aka fatatta kasu ga baki daya sannan da aka zo a kwanakin baya ko yan shekaru da suka wuce da aka yi yarjejeniya na sulhu tsakanin Yahudawa da PLO aka ce to daga cikin sharadi shine lalle a yaƙi wannan runduna ta musulunci a hana wannan Hamas a hana wannan intifada da al'ummar musulmi suka tashi gabaki daya sai satin da ya gabata da suka ga wato abin ya kai yadda ya kai suka ce to duk waɗanda aka kama su saboda kishin musulunci suna yi barazana ga Isra'ila cewa za mu sake su daga firsuna waɗannan ƴan ta'addan musulunci da aka kama aka ɗaure su a bisa yarjejeniya da aka yi da Isra'ila za fa a sake su wannan shine abin da makamin da su Falastiniya yanzu suke cewa in akwai wani abu da suka yi na shiri da tanadi shine wannan kamar yadda Malam Ja'far ya ambata cewa gabani na kasashen Larabawa abinda ake jin za su yi kurewa shine suke mun la'anta Isra'ila wala Allah akwai wani ƙari da za su ƙare wani abu akan haka za su yi dakuwa amma ta cikin riga za su dawo su rinka cewa ai ba ku gani ba muna zakin su muna musu haka ta cikin riga amma ba za su iya fitowa a fili su iya yin wani abu ba to wannan kenan abu na uku kafin zo zuwa ga wato na ƙarshe shine albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi cewa la tuqatilunna al-yahud ban manta ba lokacin da ake wa'azuzzuka na shari'a Malam Ja'far ya kawo wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mana cewa lokaci na tafe da ku musulmi za ku yaƙi yahudawa ku kuna daga bangaren gabas su kuma suna daga bangaren yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da sahabbansa za ku yaƙi yahudawa ba da larabawa yake ba cewa larabawa za su yaƙi yahudawa a cewa ku al'umma ta musulmi za ku yaƙi yahudawa ku kuna daga gefen gabas su kuna daga gefen yamma har a zo ya kasance hatta ya qulul hajar wa shajar ta'al ya muslim hada wa yahudiyun wara'i faqtulhu duwatsu da bidiyoyi su ne za su rinka kiran musulmi su ce kai zo sojan musulunci ga wani da yahudiya ya gudu ya ɓuya a bayana zo ka kashe shi dutse da bishiya su rinka kiran wannan allahumma illa shajaral gharqan sai wannan bishiya ta yahudawa la'ananniya kamar yadda aka la'ance su ita ce za ta ɓoye yahudawa ke saka yau yahudawa a ƙasar isra'il suke ta dasa wannan bishiya ta gharqan saboda ta ɓoye su suna tanadi kun san cewa za mu zo mu yaƙe su a kan aƙida ta musulunci wannan kuma shi ya saka a koyaushe wani abu ya faru za ka ga cewa yahudawa da america kullum hankalin su na tashi ba sa duba kawai isra'ila za ce a rufe american embassy a nairobi a rufe american embassy a lagos a rufe embassy a wuri kaza da kaza ni ya saka saboda suna tsoron musulmi a ko'ina suke a duniyan nan to wannan shine babban albishir wanda insha Allah mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya wannan kuma zai zo ya faru. Abu na ƙarshe shine abin da ya shafe mu a wannan ƙasa a yau. Abubuwa da ke faruwa na daga OTC da Ateni Fere da makamantansu waɗanda suka sa musulmi a gaba suke yaƙar su suke kakkashe su ba dan wani abu bane akan aqida ce. Sai cewa wannan shari'ar musulunci da yunkuri da musulmi suka yi ya tsone wa kafirin duniya ido ga baki ɗayansu, saboda haka suke ta tunanin hanyoyin da za su bi su ga cewa ga baki ɗaya an rusa al'amura. In ba haka ba, me ya kawo a ce OTC sun kai hari zuwa Inorin a ce a cire wannan sarki na musulunci wanda ya zo da tutar Sheikh Usman Danfodiyo, another over of Inorin, a cire wannan tuta ta Sheikh Usman Danfodiyo a zo a tafa tuta ta Oduduwa, da mun san a ce yakin na addini ne. Karkace musulmi da ake yi don a samu mai da martani ta wata fuska, shi ke nan yanzu gwamnati ta kasa ɗaukar wani mataki game da waɗannan mutane da gwamnatin jihar Lagos. Saboda haka a samu wata jiha ta musulmi wadda aka yi wani abu, shi ke nan sai su yi kuɗin goro ga baki ɗaya su ɗauki mataki mai tsauri a kan waɗannan jihohi ga baki ɗaya. Da musan ma kirkin ana yi ne saboda shari'ar musulunci. Ban baikin abubuwa na daga tanadi da Malam Jafar ya ambata da suka wajaba a gare mu, in ba mu yi haka ba kuma to wata rana za mu zama bayi a wannan ƙasa. Amma daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi yanzu wanda zai nuna musu cewa da gaske muke yi, ƙarya suke yi cewa su ke rike da wannan ƙasa. Mu ke da abinci, mu ke siyar da su, mu ke da tumatir, mu ke da tattasai, mu ke da albasa, mu ke da wake, mu ke da nama da shanu da awaki da tumaki, mu ke siyar da wannan ƙasa da waɗannan abubuwa. To daga yanzu a ko'ina a bayar da wannan saƙo ga musulmi ɗan kasuwanmu a Barno, a Dawanau, a ina ne, cewa daga yau kada wata mota ta ɗauki hatsi, kada wata mota ta ɗauki wake, kada wata mota ta ɗauki tumatir ta yi kudi da shi nan da wata ɗaya. A ɗauki wannan mataki da gaske, mu zira musu ido su rike fetur ɗin. Mu ga amina muna sayan fetur har yau zuwa da safe ana sayar galan naira 300, a Kaduna ana sayarwa naira 600, amma ba mu mutu ba. Mu rike mu ma wannan arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, nan da wata ɗaya mu gani idan ba su zo suna Allah annabi suna roƙon mu ba cewa lallai mu yi haƙuri. Amma wannan mataki ne mai sauƙi da ya kamata mu fara ɗauka kafin wannan tanadi wanda yake ƙasa, muddin ba a ɗauki wani abu mataki na gaske ba wanda za a yaƙi waɗannan mutane. A sannan kuma mu kira cewa lallai wannan minista wanda aka tsora masa lura da shari'a ta ƙasa a sauke shi, ba mu yarda da shi ba, kuma lallai a gabatar da shi a gaban kotu kamar yadda aka gabatar da wa ake kiransa Frederick Fashion, domin shi Bola Ije shi ne wanda yake tsayawa ya yi musu tunani ya ƙara musu abubuwan da suka kamata a yi. Shi ne yake cewa Najeriya ba za ta taɓa yin daɗi ba sai an yi wa Hausa Fulani irin abin da aka yi wa tutsawa a Rwanda, yadda aka sa tutsawa a gaba a cikin rana ɗaya sai da aka kashe mutum 100,000, kafin wata biyar sai da aka kashe mutum 800,000 daga baya kuma ai an ci gaba da kashe-kashe. To wannan shi ne yake cewa abin da ya kamata a yi wa Hausa Fulani kafin Najeriya ta yi daɗi, kuma wannan shi ne abin da muka ga ake aikata shi. Lallai ba zai halatta ba a gare mu idan mu ɗan halal ne mu zauna ne shiru a kan wannan hali da ake ciki. Amma kamar yadda aka ambata, yanzu muna jira ne mu ga abin da za a yi, idan ba a yi wani abu ba to kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allah saka malam da alkhairi. Kullum dai ya kamata a rinka lura da waɗansu abubuwa. Wajibi ne lallai malamanmu su tsaya su samar da wani kwamiti wanda zai je ya sadu da su manya-manyan 'yan kasuwa irin na Dawanau ko 'yan kasuwa irin mahauta masu dabbobi, a je a nuna musu mahimmancin irin wannan matakin da ake so a ɗauka. Kuma wannan shi zai bada haɗin kai a samu cewar an samu biyan bukata ta manufar da ake so a gina. Za mu kira babban malamin mu Sheikh Malam Abdulwahab, shi ma zai taɓa albarkar cikin bakinsa da fatan Allah ya masa buwa.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لوكتي ياي كما منادي دكتي جوا
kuma matasa ɗan gugurmayan sun cika ba su da bukatan ziyada. Ba na so ku zama kamar Larabawa na kul wala na fa’ad yawa yi mangana ba aiki da shi. Wannan lakcan zatona muna so mu fitattun hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa addu'atu iman man ra'a minkum munkaran ga maratibin da aka ce yi. Wannan lakcan na gani ɗin wanda suka tsara suna gani ne kar mu zama addu'atu iman kisa mu dan fada ko ma gurgudo abin da mu fada dai mu ma Allah ya gani zuciyarmu. Amma ba haka ba, man Ja'far kai kawai jumlatu mu'tarat bai sai sai ce ba sai wuce. Billahi al'azim duk mutum da yake kasan Laraba yake kiran ta jarida yake kan ta rayuwar Larabawa da Isra'il da maza kai na dama alama fata wani yato Allah ya udaina zambiji cewa wadannan zasu yi Isra'il asbab da yawa mutum zai gane. Isra'il sun san menene ne yan wantaka bayan Allah ya wasu fasima ko da suna da yan wantaka a zahiri amma ba sa son juna. Allah yake tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Yayin da Isra'il ya dankafu sai da ya bada kwangila wani su shugabannin musulmi ana dauka bakace da ke abin nan ajisa baba abin nan habasha duk mutum da ya zama habasha bakki mutum ne dan habashi ne sha dauko jirgin sama sauka ce na yahudanta ce sha dauko sha tafi da shi Isra'il. Duk mutum da yake addini Isra'il an dauko su kowa irin bakki ne an dauko shi an kai shi Isra'il. Nan su wannan lokacin ko ka tafi sojiya in baka da takarda sha ce da ruhu ba gulluhu a kamata yau ce Allah yake nuna cewa hijira manzon Allah shine farkon da za a bude a yaki musulmi. Manzon Allah yana kwadata da yan kawai a zo Madina a yaki. Amma wannan lokacin Larabawan da kake gansu wallahi ba Yaman bai isa bai shiga sojiya sai da takarda. Ba Yahudi dan sojiya ba zai shiga Yaman ba shi da takarda. Inda kake gansu kowai na ganshi dan wane ne wannan kawanci na tare su sukanin su ma kai ya kai ba kai saba bararabe in kai ba ni kahtan ni ka aure ba kureshi suna zaune haka da wannan jahiliyan. Yaushe zan su zama mutane su zama al'umma da su yake mutane ga su da kawanci ga su da son kudi ga su da kabilanci yaushe zan su zama mutane. Abinda ke damu Larabawa kenan yanzu wannan taron banzan da ake wani bari da kawai shan shayi za su tashi ba abin da za su yi shayi za su tashi. Saboda haka Isra'il duk mutum da ya imani da Isra'il yanzu za ta fi da kai can. Amma kasashen Larabawa ban zaman Isra'il yanzu ka sauka kafin ka canja jirgi za a bi ka ne kamar ahalin zimma can kai ka wani hotel a soke ka ba da maka fita garin shan buga maka visa sai ka yawa uku ana neman ka visa shiga Misra. Shiga Misra kuma ba ne da kashe abin da Allah baya so gunki karuwanci amma hana kashiga. Saboda haka ni ba na so a tattara zancen Yahudawa muna yi ne don mu damu da yara matasa kananan dai tsofaffin da ake kashe su mu roki Allah ya kiyaye su. Amma mu dai da sha'anin Larabawa shi ne da Allah ya wallahi shi ne abin da muke ciki. Kuma abubuwan da suke fara nan kusa ma mu ma nan muna so mu doki tabi'an bararabe an yi lakciyocin an kafa shari'a har yanzu ba musulmi nan arewa wanda yake da jaridan kirkin da zai daga yi wani abin kirki wanda duniya za su ji. Masu kudin mu sun taba kudin laya masu ilar mutaharun yan boko mu suna nan yan jaridan mu suna nan ga masu siyasa mu suna nan waye ta ce abu irin ne mu ya lafar mu tashi mu yi yawan mu tashi radio daya na musulmi babu ku duba Lagos ku gan jaridu arna wanda a kan haka aka zabo ba sanjo jaridu muna zaune ina abin da muke yi kar mu zama masu surutu ba yanzu na siyasa zage Larabawa suka ci yau abin nan yan kudu suka ci zaben. Jaridan kirki akwai shi jaridan kirki akwai na muke da shi so Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum.
Allah ya saka bana da alkhairi mallan ya kare mana caji saboda haka dai wajibi ne akan mu tashi mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun kwato hakkin mu. Abu na gaba za mu gaito babban malamin mallan Ja'far Mahmud Adam zai karin bayani akan waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin gari.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waɗanda ne suka rubuto tambayoyi su yi hakuri ba za mu iya amsa tambaya ko da ɗaya ba daga cikin galibin tambayoyinsu saboda yadda lokaci ya tafi. Labarin da muka samu cewa yana gudana yanzu a cikin gari shi ne don gudun kada mu tashi mu ce za mu yi ramuwar gayya a kan arnana nan gwamnati ta sanya jami'an tsaro suna yawo a cikin gari
amma su jami'an tsaron sai suke amfani da wannan dama da aka ba su ta kwantar da tarzoma da inda sai ga mutum biyar hudu sun taru kawai sai su bi su a guje ba gayar ba dalili ba su yi musu laifin komai ba musamman a unguwanni waɗanda suke nesa da jama'a irin baya bayan gari irin su wani gwagwalwa brigade ko wani rijiyar lemo ko wani tudun bojuwa da can wajen haka to abinda muka fahimta suke so su yi abin ya daure bawa arna kai kwarai da gaske ganin har yanzu menene yasa ba a yi komai ba a Kano kila ko da mutum mafarkinsa ya nuna masa cewa za a kace mutanenmu a Lagos ko mu yi shiru a nan ba tare da mun tayar da fitina ba zai kare ta mafarkinsa ba amma sun manta da cewa kullum muna ƙara samun tarbiyya ta addini sakamakon karatuttuka da muke yi da wa'azuzzuka da lattoci da faɗakarwa da malamai suke yi irin wadda ta fi ta da idan ake wannan rigingimin mutane ne suke ɗaukar matakai nasu da su kaɗai kamar kawai wani a rijiyar lamo ya yi kabbara jama'a su bi shi ko wani a kurna ya yi kabbara mutane su bi shi ko wani a bakin sunga wani ma ba ruwan shi da musulunci amma ya kakan ce in yamuri a cike da rediyoyi da abin nan sai ya kabbara Allahu akbar sai a bi sai a ɗauka a tafi an taho jihadi to wannan lokaci ya fara wucewa ne insha Allah ya wuce yanzu duk inda ka yi za a yi wani abu to mataki ne na bai daya wanda garin gaba ɗaya za a dama ko ƙasar gaba ɗaya za a dama to su kuma da tsammanin su dan tsokan wanta anan su tsokan wanta dan sai mu tayar da rigima idan muka tayar da rigima idan yaso sai Obasanjo ya samu dama ya ce ya sanya wa Lagos takunkumi ya sanya wa Kano takunkumi a madadin yanzu a kama Lagos da laifi ita kadai sai a ce to Kano ma an kafa dokar ta baci daidai lokacin da take dab da za ta fara shari'a ta ga watan Ramadana wannan shine makircin shine kullakullan dan haka sai muke kira na gaggawa ga darakta na SSS muke kira na gaggawa ga commissioner of police da commander da ke lura da wannan shiya ta Kano jigawa da sauransu muke kira na gaggawa kuma da shi mai girma gwamnatin jihar Kano su fahimci wannan makirci da ake kullawa waɗannan ma'aikatan tsaro commissioner yan sanda ya sa musu iyaka ya sa musu gedi ya sa musu tarnaki da dabaibayi saboda ba wai dokar ta ɓaci ba ko dokar ta dare fa za a yi idan abu muka ga ya wuce ta Bahaushe ya wuce min sharri yana nema ya kai wani wuri daban to kaga mutane ba za su yaƙuri ba amma dai kila nake ga samarinmu matasanmu masu kishin addininmu cewa ladabi da haƙurin da muka nuna tun daga litinin har yanzu ga shi litinin za ta zo gobe don Allah ya kai mu ba tare da mun yi komai ba illa kimtsa-kimtsa da shirye-shirye da muke yi to mu ƙara zama cikin wannan shirin da kimtsin da tanadin har ya zuwa lokacin da in mataki za a dauka ba Kano bace ba ita kadai Kano da Borno da Sokoto da Zamfara da Kaduna da ko ina za a dauka da Ilorin da Niger da ko ina za a dauka kuma wani abu da ya kamata arnan su sani muna da mutane fa a cikin kasashen su kuma yanzu tsarin da za mu samu mu baiwa mutanen mu tarbiyya shine ba ga magari ne za su rinka zuwa can ba za mu rika kai ɗan kundin bala can wanda in aka tashi bala'i a faro shi daga Port Harcourt da Lagos da Bayelsa to kaga daga nan gurin ko mu ɗauka su na can su faro mu na nan mu haɗu sai mu haɗu a jaba saboda haka dan Allah muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano da ya lura da wannan abu da 'yan sanda suke nema su kawo su ne suke nema su kawo fitna bukan idan muna so daga nan bayan sai mu ce a fita amma ba gurinmu bane a yi hakan ba gurinmu bane a yi hakan don haka ga wanda suke so su yi 'yan sanda ne katafawa ne 'yan daba ne waɗansu 'yan iska cikin jami'an tsaro ne suke nema su yi wannan saboda haka gwamnati kwamishinan 'yan sanda ku zama shaida jama'a yau ga mu sama da mutum 7,000 a wannan masallaci ku zama shaida cewa in wani abu ya faru laifin 'yan sanda ne ko mun faɗa lalle commissioner of police na da ruwa director SS na da ruwa dan su ne za su hana waɗannan ababen faruwa a yanzu su dakatar da waɗannan 'yan sanda amma kan muna nan cikin haƙurinmu da natsuwarmu da tanadinmu har ya zuwa lokacin da idan ya yi to kuma wannan lokaci ne ya yi yanzu kan muna jira ne ko muna ta ƙara jan hankali ga sarakunanmu da shugabanninmu da lalle-lalle su tattauna sosai da gwamnatin tarayya kan ta ɗauki mataki na gaggawa ga waɗancan 'yan daba 'yan ofisi daga ƙarshe kuma kira da muke ƙare ga su masu motoci na sufuri yadda suka ɗauki mataki na janye motocinsu daga kan hanya ba wata tanka da za ta tafi kudu maso yammacin ƙasar nan ba wata trailer da za a yi wa lodin wake ko ta tafi da tumaturi da albasa da gauta da tsata da kauda da za ta kai kudancin kasan nan, to su ci gaba da ɗaukan wannan matakin muna tare da su. Mun yi farin ciki kwarai da gaske. A yanzu din nan ana makamancin irin wannan taron a waɗansu wurare, irin wannan din nan da muke yi a Maiduguri ana yi, a wani gari ana yi, a ina ne ana yi, a ina ne ana yi. Su san cewa tsarin ba irin da bane ba, na inna rududu yan tsari ne na inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsuf. Wannan tsarin marsuf din nan daga jin sautin da kalmar marsuf ta bayar ba ta lalle a kona abu. Saboda haka muna ƙara kira ga direbobin na tsaya dan direbobin daukan kayan abinci na jihar Borno yanzu sun riga sun fara daga yau sun dakatar da motocinsu. Direbobin da ke kai shanu sun fara daga yau sun dakatar da motocinsu. Kuma naman da ake ci gaba ɗaya a kudancin ƙasar nan ba wai kudu maso yamma ba, har ƙasar gabas maso kudu, naman da ake ci gaba ɗaya a kudancin ƙasar nan 60 cikin 100 ɗin shi daga jihar Borno ne, 60 cikin 100. A yau ɗin nan sun dakatar sun ce ba za su je ba sai an biya diya. To muna nan tare da kungiyar direbobin nan sufuri, to har kujeran naki, kar a tsaya a ce za a musu barazana, kar a ce za a ba su tsoro. Su ne gwamnati, ba ba su gane gwamnati ba, su ne gwamnati. Kuma dan Allah lauyoyinmu, dan Allah ba su shari'a, dan Allah kungiyar lauyoyinmu, dan Allah, dan Allah mun hada ku da Allah. Kuma ka Obasanjo haya court a nan Kano, ya ansa sammati a nan Kano, in dai har Monica Lewinsky karuwa ta tsare Bill Clinton a tattauna a daina komai a duniya, sai karuwa karuwa akan karuwanci an kai karin Bill Clinton. Report kawai na wannan ababan an rubuta shafi, lauyoyi mayun tuwanci sun rubuta shafi 4,000 da wani abu akan wannan bangar dalilin da Obasanjo ya daura ta'addanci a kashe mutane sama da 1,000 a Lagos a kona trailer da motoci sama da 300 ba tare da an kai shi kotu ba. Dan Allah lauyoyinmu musulmi su maka shi kotu, ko a Kaduna ko a Zamfara, kai su kai shi Zamfara. Dan Allah su maka shi kotu a Zamfara ya ansa sambaci, ya san cewa aikin ne ne mun ba su wannan aikin, wannan assignment din muka ba su. Kuma dan Allah masu wannan alkanutu din irin ta cikin dare su cigaba dai. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azzil shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin. Assalamu alaikum.
Alhamdulillah. Yanzu za a gabatar da sallah, bayan idar da sallah babban malamin mu shugaban mu kuma uban mu Sheikh Malam Naibi Sulaiman Wali zai jawabin godiya, da fatan Allah saka kowa da alkhairi. Assalamu alaikum.
Malami Allah saka da alkhairi.
To masu saurare, kada dai amanta tasjilatu sunna ta kawo muku wannan muhadar, kuma insha Allah wanda ke bukatan sauran kasusuwa wanda ya shafi Sheikh Ja'far Mahmud Adam, wato a Sheikh Muhammad Awla Albani Zaria, a Sheikh wato Algarkawi wanda ke nan Kaduna, insha Allah duka su son su wanda ke bukata gurgurun hali sai ya zo number 22 Dikko Road Badako Kaduna, insha Allah zai same mu. Za mu hada ku da wato qira'ar Sheikh Abdullahi Abubakar Abba don ya cike muna sauran faragar da ya rage. Ni ne dan uwanku a musulunci Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali Al-Kwantogorowi Malam Abdullahi, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لفعل الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا